إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان حق انوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake ba mu dama domin zamnawa da ci gaba na tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna rana asabar wanda ya daidai ga 6 ga watan zulhijja hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 23 ga watan 5 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 a kalkashin wannan masallaci masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nubo Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna cikin suratu Abasa wannan kuma shine darasin mu na 5 a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza ja'atis saha
a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa idza ja'atis saha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa
Allah madaukakin sarki yana cewa fa idza ja'atis saha Allah ya ce sannan idan mai sa kurumta ta zo yawma yafirru almar'u min akhihi ranar da dan adam za ya guje ma dan uwan shi wa ummihi za ya guje ma mamar shi wa abihi da babansa wa sahibatihi wa banihi kuma za ya guje ma matar shi wa banihi da ayan shi Allah ya ce li kulli imrin minhum Allah ya ce ga kowane mutum daga cikin su yawma idhin a wannan ranar sha'anu yughni akwai wani al'amari wanda yake damunsa wujuhun yawma idhin musfira Allah ya ce wasu huskokin a wannan ranar suna masu haske dahikatun suna masu dariya mustabshara suna masu farin ciki wa wujuhun yawma idhin wasu huskokin kuma a wannan ranar alaiha ghabara a tattare da su akwai kura tarhaquha qatara wanda wulakanci za ya lullube su ulaika humul kafaratul fajara Allah ya ce wa'annan su ne kafirai alfajara wa'anda suke masu sabo ne Allah madaukakin sarki a ƙarshen wannan sura yana cewa fa idza ja'atis saha yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani Allah madaukakin sarki za ya rufe mana wannan sura da abunda da abu da labari koko da abunda halin da mutane za su samu kansu a ranar tashin alkiyama Allah ya ce fa idza ja'atis saha a lokacin mai sa kurumta ita ce busa ta biyu lokacin da Allah madaukakin sarki za ya sa ayi busa a lokacin duk abinda yake akan doran kasa za ya fadi ne domin ya suma sai Allah ya ce fa'idha alfa'u da tazo a farkon wannan aya fa'u ce littafri'i wat tawbih fa'un ce take zowa domin a maida martani ga wanda farko ya kafirce ma ubangijinsa a baya in ba mu manta ba Allah yana cewa qutilal insan Allah an ci dan mutum ma akfarahu mi yakai shi tsananin kafirci to shine Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza ja'atis saha lokacin da mai sa kurumta ta zo lokacin da za a yi busa sai Allah ya ce fa alfa'u kamar yadda muka ambata anan fa'u ce littafri'i wat tawbih sai Allah ya zo da idza idza ita kuma anan zarfu ne tana da alaka da fadar Allah madaukakin sarki wujuhun yawma idhin musdahikatun mustabshara wujuhun yawma idhin musyara shine alaka wannan zarfukin na idza wanda yake da alaka da idza ja'atis saha to as-saha abinda ake ce masaha ita ce kara wadda take tana kurumtar da mutum wanda idan mutum ya ji ta za ta sa shi ya kurumje kamar yadda malamai suka fassara idan aka ce as-saha ai shine abinda ake ce ma as-sayhatu shadida allati tasukhu al-adhan kara wadda take mai tsanani wadda za ta sa mutum ya kurumje wadda za ta sa dan adam ya tashi daga me shi ya dawo baya shi asalin al-as-saha an ciro ta ne daga abinda ake ce ma at-ta'n was-sakku kamar da zaka soki wani abu ya fashe to haka Allah madaukakin sarki yake masala cewa wannan ƙara idan ta zo yanda kasanta soki kunnan mutum ne sai wannan mutumin ya kasance ya kurumce asalin as-saha wasu malaman suka ce ita ce busa ta biyu da Allah madaukakin sarki yayi da Allah madaukakin sarki za ya sa ai dalilin su anan shine farar Allah madaukakin sarki فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ الله yana cewa lokacin da muka yi busa a cikin kaho فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ duk wanda yake akan doran kasa za ya fadi domin ya soma duk wanda yake a doran kasa za ya fadi domin ya kurumce to asalin as-saha an ciro shi ne daga fi'ilin sahaka yasukhu sakhan zaka karanta shi bi dammil ya'i a halata mudari wannan shine abinda ibn qutayba ya fassara a cikin littafin shi gharibul qur'an shine abinda ibn faris a cikin littafin shi maqayisul lugha ya kawo shine abinda al imam al wahidi ya hakaito mana a cikin littafin sa al basit shine abinda al imam al kafawi ya hakaito a cikin littafin shi al kulliyat Allah yana cewa yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani Allah madaukakin sarki yake cewa ranar da dan adam za ya guje ma dan uwansa kaga anan sai Allah ya fara gayin dan uwa Ibn Ashur yace dalilin da yasa Allah ya fara gayin dan uwa shine dan uwanka shine abokinka na farko da za ku yi rayuwa tare idan gida guda kuke ya kasance shine magajinka ko ya kasance shine kananka kamun kai wani aboki ko kamun ka san wani mutum a duniya kana fara sanin dan uwanka ne saboda kusanta dake akwai tsakanin ƴan uwa da kane da magaji a cikin gida guda shi yasa Allah madaukakin sarki ya fara ambata dan uwa Allah ce yawma yafirrul mar'u min akhi ranar da dan adam za ya guje ma dan uwansa wa ummihi wa abi da mamarsa kuma da babansa kaga nan mucin nabi da Allah madaukakin sarki ya zana ita ce uwa uwa ita ce abur da kake fara rayuwa tare da ita ita take shayar da kai ita take renar da kai kuma kafi kusanci da ita sannan baba Allah ya ce wa abihi sannan baban shi Allah ya ce wa sahibatihi wa bani sannan matar shi da sauran ƴan uwan shi waɗanda suke rayuwa a waje guda to waɗannan dukkanin su dan adam idan ya gansu a gobara na tashin alkiyama za ya guje musu ne Ibn Kathir ya hakaito wajen magana a karkashin waɗannan ayoyin yana cewa idan aka hado a ranar tashin alkiyama miji za ya hadu da matarsa sai matarsa ta ce masa madalla da kai mijin kirki sai ya ce ai ni ban taba zama mijinki ba ina kika sani sai ta ce ai na san ka kai ne mijina a gidan duniya kana da kirki kana da kaza kana da kaza sai ta zana wasu abubuwa daga cikin abubuwan shi na alkhairi da yayi mata sai ta ce mishi to yanzu shin ko za ka iya bani lada guda a cikin sai ya tambaye ta yace ko za ki iya bani lada guda a cikin ladanki sai ta ce mishi abinda ka nema abu ne mai sauki amma dai abinda kake tsoro na yau a ranar tashin alkiyama ni ma ina tsoron irin shi dan haka bazan iya dokar lada guda in baka ba haka ita ma za ta tambaye shi ya gaya mata cikin abubuwan alkhairin da ta yi masa a duniya kin kasance mai kirki kin kasance kaza kaza kina tausaya min sai ta tambaye shi shin ko za ka iya bani lada guda shi ma sai ya ce mata abinda kike tsoro a yau ni ma ina tsoron irin shi dan haka bazan iya baki wata lada guda ba haka idan mutum ya hada da ɗansa za su yi irin wannan hira ɗan nasa ya nuna masa cewa abinda kake tsoro ni ma ina tsoron shi dan haka bazan iya baka lada ɗaya ba wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana a cikin hadisi wanda yake mai tsawo ranar da za a je wajen annabawa da annabin da aka je a wurin shi sai ya ce nafsi nafsi ni ma ina ta kaina ni ma ina ta kaina sai an zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine za ya cewa ana laha ana laha ana laha to a karkashin wa'annan ayoyin ayoma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani babu wata dangantaka da za ta amfani mutum a gobe ranar tashin alkiyama in dai ba dangantaka bace ta tauhidi in dai ba dangantaka bace ta imani in dai ba dangantaka bace ta musulunci idan danka bai musulunci ba to a ranar tashin alkiyama babu abin da zai hada ku haka matarka idan ba ta yi musulunci ba a ranar tashin alkiyama babu abin da zai hada ku abin da yake hada mutane a gobe ranar tashin alkiyama shine tauhidi shine addini na musulunci Allah madaukakin sarki a cikin suratul Luqman Allah yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wakhshaw yawman ku ji tsoron wani ne wanda la yajzi walidun an walidihi shay'a wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron wani ne wanda da ba zai iya tsina nama babansa komai ba haka shi ma uba ba za ya iya tsina nama ɗansa komai ba saboda wannan ranai babu wata dangantaka mai amfani in ba dangantaka ba ce ta imani ko da ko a gidan duniya kaga yanzu da za a ce wani abu zai same ka za ka ga cewa dukkanin familinka sun tattaru suna neman su nema ma sauki da za a ce yau an kai ka komi sarai an rahe ka za ka ga cewa da kananka da babanka da matarka kowa ya je ana neman ya za a yi a ba da belinka idan tara aka yi ta kuɗi za ka ga cewa kowa yana ƙoƙarin ya ba da gudunmuwar shi saboda a sake ka to a gidan duniya a nan ne irin wannan taimakekeniyar take amfani amma a gobe ranar tashin alkiyama babu wata dangantaka mai amfani in dai ba dangantaka ba ce ta imani Allah madaukakin sarki yana cewa fa idza nufiqa fis-sur Allah ya ce duk lokacin da aka yi busa a cikin ƙaho fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna babu wata dangantaka da za ta amfane su baba baya tambaya ina dana haka mata ba ta tambaya ina mijina saboda a wannan ranai rana ce wadda kowa yana neman aikin sa ya cece sa shi yasa karshen gatan da za ka yi ma matarka karshen gatan da za ka yi ma ƴaƴanka karshen gatan da za ka yi ma familinka shine ka tabbatar da cewa sunna akan tauhidi ka tabbatar da cewa sunna akan la ilaha illallah ka tabbatar da cewa basu warware imanin su ba a wannan rayuwar ta gidan duniya duk gatan da zaka musu ka biya musu lakwal mai tsada ka gina musu manyan gidaje ka saya musu motuna wannan ba gata bane in dai baka tsare musu imanin su ba in dai baka tsare musu la ilaha illallah su ba shi yasa annabi Ibrahim Allah ne lokacin da yazo mutuwa Annabi Yaqub lokacin da yazo mutuwa sai yake ce madiyan shi ma ta abuduna min ba'di yake ce madiyan shi me za ku bauta ma bayan na kasance ba ni nan a doran duniya suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun suka tabbatar mushi da cewa za mu bauta mu ubangijinka wanda shine wanda ya kamata a bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani a wajen bauta ba shi yasa mutanen kirki kullun abin da yake damun su ba wai abin da za su bar ma ƴaƴan su ba bayan sun mutu ba gidaje ba ko gonakai ko motoci ko hilaye ko kaddara sun san cewa wannan abu ne wanda mai karewa ne amma mi suke kokarin su bar mazuriyarsu wanda shine za ya sa su yi wani mahada a gobara na tashin alkiyama suna masu bishara a tsakaninsu suna masu tsira shine su tabbatar da cewa da su da ƴaƴansu da matansu sun bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai dan haka kada ka ware kai kadai ka zanki zuwa makaranta kaman ta matarka haka kada ka zanki yin addini kai kadai kaman ta danka babu gatan da zaka musu irin ka tabbatar da cewa ka dora su akan tafarki wanda yake tafarki ne na gaskiya shi yasa manyan mutane suna addu'a annabi Ibrahim yana addu'a yana cewa washinubni wa baniya an na'budal asnam yana cewa ya ubangiji ka tsarkake ni da ni da ƴaƴana akan mu bauta ma gumaka yana addu'a cewa Allah ya tsare masa tsatsansa koda bayan bayana kada a samu a cikin tsatsan shi wani zai warware addinin shi wani zai warware musuluncin shi saboda yayi imani cewa idan dai wani ya warware musuluncin sa to babu wata dangantaka ta annabta da za ta yi masa amfani a wannan rane sai dangantaka ta imani sai dangantaka wadda take ita ce ta la ilaha illallah kuma a kalkashin wannan ba so mutun ya gaji kace nayi taqi ko kace nayi yaqi tarbiya da Allah madaukakin sarki ya sa a hannun mutane zaka yi ta ne tun lokacin kamun ka armi uwar shi wannan yar saboda manyan mutane suna addu'a suna cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama tun kamun su yi arman tun suna asusun kudin arme suke addu'a suna cewa Allah ya ba su zuriya ta gari kuma haka suke kula da tarbiyyar wa'annan yaran tun suna cikin ciki har lokacin da za su hito to ba za ka ce ka ga shi ba ko nayi yaqi ko taqi a za ka yi tayi ne har lokacin da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarka to a lokacin nan ne idan ka je ma ubangijinka baka da laifi saboda kai iya abinda kake iya kuma baka gaji ba wannan shine abinda annabi Nuhu yayi lokacin da yake ma dansa wa'azi yake masa tarbiyya yake cewa ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al ghafiri duk da azaba ta zo amma annabi Nuhu bai gaji ba annabi Nuhu bai kasa ba annabi Nuhu bai kasa da guwa ba yake ce ma dansa ka zo mu tsira bayan an hallaka al'umma shi da dan kuma yake cewa rabbi inna ibni min ahli kuma duk da haka bai gaji ba bayan cewa an rige an sabkar da azabe amma duk da haka bai gaji ba so yake a baya ce dan shi Allah yake ce mishi innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih Allah ya ce mishi shi wannan baya daga cikin ƴaƴanka saboda ya rige yayi aiki wanda yake aiki ne ba mai kyau ba aiki ne na shirka kaga sai Allah ya ce laysa min ahlika baya daga cikin ƴan danginka saboda me yasa dan shi bai imani ba haka idan tashi ranar tashin alkiyama idan da bai imani ba to ba zai hadu da baban shi ba haka Allah ya sauke idan baban ne bai imani ba wannan dangantakar da an mutu kuma to a duniya ta kare sai dai wani abu daban su wane ne ɗan gidanku su wane ne ɗan familinka su ne wa'anda suka bauta ma Allah a gidan duniya abokanka wa'anda kuka yi musulunci a jara kuka mutu akan la ilaha illallah ire-irenku ne Allah zai hahadawa a gobara na tashin alkiyama sai ya sanya ku aljanna sai ya kasance ku ne family a tsakaninku wani ma baka taba sanin shi ba wani ma tana yiwa ba garinku guda ba amma Allah madaukakin sarki sai ya hada ku waje guda saboda a ran nan dangantaka wadda take da amfani ita ce dangantaka ta imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yana cewa man batta'a bihi amaluhu lam yusir bihi nasabuhu manzo Allah yana cewa duk mutumin da ya wasa da imanin sa bai aiki mai kyau ba to babu wata dangantaka da za ta amfani warshi a gobara na tashin alkiyama idan babanka ne limamin gari idan mamarka ita ce malamar anguwa to in dai kai baka yi imani ba wannan dangantakai ba za ta amfani mutum akan komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya kawo manzo Allah yana cewa la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna manzo Allah yake cewa babu wani mutum da kahar shi za ta gushe a gobaran tashin alkiyama akan siradi dole sai an tambaye shi akan shekarun shi menene abin da ya aikata har wannan shekarun naya suka kare shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani kaga a gidan duniya zaka iya yin komai saboda dan uwanka haka babanka za iya yin komai saboda kai haka uwa ita wannan ba ma a magana za ta iya yin komai saboda kai amma a gobara na tashin alkiyama Allah ya sawaka in dai an mutu ba akan tauhidi ba to wannan kuma za a warware wannan alaka za ta kasance ba ta da wani amfani za ta kasance kamar ba ta kai ba a karkashin wa'annan ayoyi guda uku yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani abinda za ka lura anan idan dai dangantaka ta uwa da uba da dan uwa za ta watsi idan dai babu tauhidi a gobaran tashin alkiyama to haka duk alakar da aka gina ta a gidan duniya duk alakar da aka gina ta ba dan Allah ba ita ma alaka ce wadda take mai watsewa ce idan an gina ta saboda kasuwanci ko an gina ta saboda wani abun duniya ko an gina abokantaka saboda wani farti ko an gina wata abokantaka saboda ma'aikata to darar da wannan ma'aikata ta watsi ita ma wannan alakar za ta watsi shi yasa ake so mutane abokantaka da zaka yi da wani ya kasance kana yin ta ne dan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mutane guda bakwai da Allah madaukakin sarki za ya sanya su a ƙarƙashin innuwar shi ranar da babu wata innuwa sai wannan yana daga cikin mutane bakwai da manzo Allah ya zana ya ce wa rajulan tahabba fillah da wasu mutane wa'anda suka yi kawance da junansu fillahi saboda Allah kana san shi ba saboda dukiyansa ba kana san shi ba wai saboda wata ran in ta doko daki ba ya ma rana kana san shi ne kawai saboda Allah saboda kun hadu a wajen karatu ko saboda kun hadu a makaranta ko saboda kun hadu a wani wuri da ake karanta alqur'ani manzo Allah ya ce to sai Allah madaukakin sarki ya tattara ku a cikin innuwar saranar da babu wata innuwa sai wannan idan kuma abokantaka ce wadda aka kulla saboda wata maslaha ta duniya zaka ga cewa da inda wannan maslahar ta kare to ita ma wannan abokantakar ta kare Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ta kare tabbata a gare shi yana daga cikin abinda Abdurrazzaq al-Imam Abdurrazzaq ya kawo a cikin musannaf kin shi yana cewa la tanzuru ila salati ahadikum wala ila siyamihi yace kada ku zanki kallon yawan sallan mutum wala ila siyamihi kuma kada ku zanki kallon yawan azumin mutum walakin induru ila sidqi hadithihi idha haddatha yace ku zanki dubawa shin wannan mutumin idan yayi magana yana magana ta gaskiya koko yana magana ne ta ƙarya to haka ake so alaka koda alaka ce ta rayuwa ya kasance akwai addini a ƙarƙashinta idan bashi ne za ku yi da kai da mutum ya kasance akwai addini a ƙarƙashi idan kasuwanci ne za ku ya kasance akwai addini a ƙarƙashi da abinda kuka gina sa akan addini to wannan alaka ce wadda za ta amfane ku a duniya ta amfane ku a lahira amma duk alakar da aka manta Allah a ciki alaka ce wadda ba za ta je ko ina ba Al-Fudail ibn Iyad da Allah ta kara tabbata a gare shi yana daga cikin abinda Abu Nu'aym ya kawo a cikin littafin Shahiliyatul Awliya yana cewa innama yaqa'u taqatu'a at-taqatu'u bainan nasi liqillati tadayyun yake cewa alaka tsakanin mutane tana barkewa ta lalace in dai babu addini a karkashin wannan alakai idan dai alaka ta uwa da 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 dan uwa za ta watsi a gobara na tashin alkiyama saboda babu addini to har alaka ta duniya idan aka yi ta ba tare da addini ba to wannan alaka ce wanda ba za ta je ko ina ba sai Allah madaukakin sarki yake cewa likulli imri'in minhum yawma idin sha'anu yughni Allah ya ce a wannan ranar ranar ta tashin alkiyama kowane mutum daga cikin mutane a wannan ranar sha'anun yughnihi yana da wani al'amari wanda yake damunsa akwai wani al'amari da yake fitina kowa burin shi ya samu ya tsira a wannan ranar kaga shi yasa sai aka zo da sha'anun aka zo da shi na kira dan a nuna ma cewa abu ne wanda yana da matukar firgici abu ne wanda yana da matukar tashin hankali a wannan ranar kowa gurin sa yaya ne za a yi tsira ibnu abbasin idan Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuhsharuna hufatan urratan ghurlan manzo Allah yana cewa za a tada ku babu tufafi za a tada ku babu takalmi za a tada ku kamar yadda aka aihe ku ba tare da kaciya ba sai wata daga cikin matan shi tace ayabsiru aw yara ba'duna arwata ba'din sai take cewa yanzu ya rasulullahi ina aka tada mu a sintir ga mata ga maza kuma kallon muna kallon junanmu manzo Allah yake cewa ya ke wance al'amru al'amarin ashaddu mimma tazunnin al'amarin yafi yadda kike tunani sai manzo Allah ya karanta mata cewa likullim ri'in minhum yawma idin sha'anun yughni manzo Allah ya karanta mata cewa lalle a wannan rana kowane mutum akwai abin da yake damunsa dan haka kada wani ya ma karatun cewa zai doki ladashi ya baka a gobe ranar tashin alkiyama kada wani ya ma karatun cewa zai tseratar da kai a gobe ranar tashin alkiyama kowa abin da ya je da shi na aiki shine zai tseratar da shi a gobe ranar tashin alkiyama Allah yana cewa wala taziru waziratun wizra ukhra babu wani mutum da za a doki laifinsa a dora ma wannan kuma babu wani mutum da za a kwashi ladarsa a dora ma wannan Allah madaukakin sarki a cikin suratu Fussilat Allah yana cewa man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha Allah ya ce duk mutumin da yayi kokari ya aikata aiki nagari to wannan aikin na alkhairi yana dawowa ne akan sa Allah ya ce wa man asaa fa alaiha kuma duk wanda yayi aiki wanda baya da kyau to kada kai zaton wani ne kama a kanka ne kama kuma kada kai tunanin cewa al'umma ta lalace bar kai ma ka lalace koko yanzu mutane sun lalace suna ƙarya nima bari in yi ƙarya ko yanzu mutane suna yaudara nima bari in yaudara koko yanzu mutane suna cin amana nima bari in yi a'a kada lalacewa mutane ta sa kai ka aikata wani aiki wanda ba na alkhairi bane saboda kowa yana da littafin sa da ake rubuta mai lada kuma yana da littafin sa da ake rubuta masa zinubi idan mutane sun lalace za a rubuta musu lalacin su a cikin littafin su wanda ake rubuta musu kai ma idan kai aikin kirki za a rubuta ma wannan lare tunda yanzu sai ka ji ana cewa gari ya gurbace ai dole sai ka danki koyan kaza dole sai ka a kowa in yayi aiki na kirki Allah yana cewa likullim ri'in minhum yawma idin sha'anun yughni kowa akwai abin da ya fitine shi a wannan ranar kowa akwai abin da yake kokarin ya ga cewa ya tsira a karkashin wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai hankali a cikin mutane shine mai kaihin hankali da basira a cikin mutane shine wanda ya daidaita kansa wa amila lima ba'da al-maut yayi kokari yayi aikin da zai yi girba bayan cewa ya mutu saboda babu wani aikin wani da zai tseratar da kai indai ba aikin ka bane to tunda Allah madaukakin sarki ya ce kowa akwai abin da yake damunsa shi yasa kowa ya makansa aiki aiki biyu ya kamata kowa ya makansa aiki guda shine aikin da kake raye kana sallah kana azumi kana sadaka kana sada zumunta wannan aiki ne da zaka samu lada to yanzu akwai wani aiki kuma da ya kamata kowa yayi shine bayan cewa Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwanka ka rasu to ya kasance ka bar wani aiki wanda za lada za ta zanki kai maka wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya tsinkaya mana kada ya kasance kai kamar mota ce da inda mai ya kare ka tsaya kada ka kasance kai kamar moto ne da inda matsala ta samu ka tsaya da inda ka mutu ladarka ta tsaya a kowa yayi kokari yayi aikin da koda bayan ya mutu lada tana zanki kai masa ka duba yanzu idan gwamnati ta doke ka aiki lokacin da kai rejara an san kana da bukatar kudi sai a ce to salar kinka ba za a iya baka ba amma dai a raba bi ko a raba uku a zanki baka wani abu saboda kana bukatan kai rayuwa to kai lissafi da wannan abun a gobe ranar tashin alkiyama kai ma kana da tsananin bukatan lada shi yasa kai kokari ka bar wani aiki ko dani na gar wanda zai zanki ma addu'a koko wani aiki ne na alkhairi wanda lada za ta zanki kai maka koda littafi ne ka sai madalibin ilimi koda nauyin karatun wani ne ka dauka lokacin da kake da karhi to Allah madaukakin sarki sai ya sa ka mutu amma kai aikin ka bai tsaya ba lada tana ƙara zubo maka lada tana ƙara zubowa a cikin ladarka a cikin littafinka wanda ake rubuta ma lada idan ka lura yadda muke rayuwa kowa yana kokarin yayi maka sa wata garkuwa wannan garkuwai yana nufin cewa idan ƙarfin shi ya ƙare yaya za a yi ya samu wani abu wanda zai zanki samun kuɗi wanda zai zanki rayuwa da shi za ka ga cewa wani ya sayi gona wani ya zanki noman rani wani ya sayi wani ya gidajen haya saboda lokacin da ƙarfi ya ƙare yana zamna ma a wata an ba shi abin da zai ci ya sha to mutum ya zanki irin lissafa irin waɗannan abubuwan inna mutum menene nayi na alkhairi wanda lada za ta zanki kai mini a kabarina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islami sunnatan hasana duk mutumin da ya kawo wata sunna mai kyau a cikin addinin musulunci falahu ajruha wa ajru man amila biha duna an yanqusa min ujurihim shay'an manzo Allah yake cewa idan ka aikata aikin alkhairi a cikin musulunci to wannan lada duk wanda ya aikata wannan aikin za a baka wannan lada kuma ba tare da an rage masa ladarsa ba misali mutum ne kana zuwa wajen tafsiri sai ka baro shi majalisa wata ran ka yi kokari ka jawo sa idan ya zo ya ji wani abu ya yi aiki da wannan abun to duk lokacin da ya aiki da wannan abun kai za a rubuta ma lada ibn al-qayyim a cikin littafin shi al-fawaid yana cewa man arafa nafsahu ishtaghala bi salaiha an uyubin nas yace duk mutumin da ya san kanshi to za ka ga cewa yana damuwa da abun da zai gyara sa na alkhairin lada in yana raye da abun da zai gyara sa in ya mutu na lada kuma ya shafa ma kanshi akan abubuwan da an uyubin nas babu ruwan shi da cewa wani yayi kaza wani ya ci amana wani ya saba ma Allah shi dai hammun shi shi yaya ne za a yi ya gyara darmun shi ya ne za a yi ya gyara kullun shi a gobe ranar tashin alkiyama a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa da yawa daga cikin malamai suna cewa mutum ya danki zaunawa yana yi ma kansa fada saboda Allah ya ce li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni kowane mutum a wannan rana akwai wani al'amari wanda yake damunsa to mutum ya danki zaunawa yana yi ma kansa fada shin yanzu a gobe ranar tashin alkiyama menene zan je da shi wanda zai sa in tsira Abu Nu'aym a cikin littafin Shihliyatul Awliya ya kawo magana ta Malik bin Dinar adalla ta kara tabbata a gare shi yana cewa rahimallahu abdan yake cewa Allah ya ji kan wani mutum wanda qala li nafsihi wanda ya danki ce ma ran shi alasti sahibata kaza shin yanzu shi ya bake ce kika yi kaza ba alasti sahibati kaza sahibata kaza shin yanzu shi ya bake ce kika yi kaza ba thumma zammaha kawai mutum ya zamna ya danki zargin kansa yaga cewa rana kaza na yi rishin kirki a waje kaza ban kyauta ba rana kaza na ci amana wuri kaza ban kyauta ba rana kaza na ci zalin waje kaza ban kyauta ba sai ya kokarin ya ga yaya ne za a ya gyara wannan abun da ya rige ya bata sai Allah madaukakin sarki yake cewa wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira Allah yana cewa wasu huskokin a wannan ranai musfiratun suna cike da abun da yake haske ne dahikatun wanda suna masu dariya ne mustabshiratun suna masu cike da farin ciki kaga anan sai aka zo da kalimar mustabshira aka zo da sinun aka zo da ta'un ala sighatin mustaf'ilun saboda a nuna maka kai matuƙa a wajen farin cikin da ƴan aljanna za su samu a gobe ranar tashin alkiyama al-imam al-wahidi a cikin littafin shi al-wasit yana cewa mustabshiratun farihatun suna masu farin ciki suna masu jin dadi bima nala min karamatillahi ta'ala wa ridha saboda yarda da bawa ya samu da karamci da bawa ya samu daga wajen ubangijinsa ko a gidan duniya aka ce ga wani abu ga wasu kudaden ka na kwangila sun fito zaka ji cewa kana jin dadi ko a ce ga wata jarabawa da kake so ka samu ga ta yau an fito da sunanka ka samu aka ji cewa kana tsalle kana murna kana jin dadi to ina ta gobe ranar tashin alkiyama lokacin da kowa al'amari ya sha masa kai a ganka kana jin dadi kana murna Allah ya ce wujuhun yawma idhin mustabshira Allah ya ce wasu huskokin a wannan ranai suna tsanance da haske suna masu jin dadi Allah madaukakin sarki yana cewa wanda ya tsira a gobe ranar tashin alkiyama idan aka bashi littafin sa zai ruga yana ce ma mutanen shi ha ula'i muqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya idan aka ba mutun littafin shi a hannun shi na dama zai ruga ya rudi yana sabbatu yana ce ma mutanen shi inni zanantu anni mulaqin hisabiya dama tun a gidan duniya ni na san cewa zan hadu da sakamako na wanda yake mai kyau ne Allah ya ce fi jannatin aliya Allah ya ce wannan mutumin yana cikin aljanna wadda take madaukakiya ce to wannan shine gaya shine abun da yasa Allah madaukakin sarki ya halicci duniya saboda ayi aiki a gobe ranar tashin alkiyama a girba ayi farin ciki ayi murna aji dadi huskake su kasance sun yi fari kal Allah yana cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh Allah ya ce wasu huskaken a wannan ranar za su tukuntukun Allah ya ce su baki kirin wasu huskaken kuma Allah ya ce tabyaddu wujuh wasu huskaken za su kasance sun yi haske haske wanda yake fariqal Allah ya ce amma kaga wa'anda huskokin su suka yi fariqal Allah ya ce to wa'annan sune wa'anda suka yi riko da littafin Allah a gidan duniya sune waɗanda suka zara damtse a gidan duniya suka yi aiki amma waɗanda huskokinsu kuma suka yi baki sune za a ce da su akafartum ba'da imaniku sune za a cewa da su kun kafirce saboda a gidan duniya kun kafirce bayan kun yi imani Allah madaukakin sarki a cikin suratul mutaffifin Allah yana cewa ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Allah yana cewa za ka samu huskoki za ka gani a cikin huskokinsu alamu na ni'ima alamu na jin daɗi alamu na farin ciki to shi yasa kaga a gidan duniya sai Allah yana cewa dahikatun mustabshira a gidan lahira Allah yana cewa dahikatun mustabshira huskokin suna masu dariya mustabshira wa'anda suna cike da farin ciki Ibn Ashur ya ce wannan majazi ne aqli kamar jin daɗin da yake cikin zuciya ne Allah yake bayyana shi a huska kamar yadda Bahaushe yake cewa labarin zuciya a tambayi huska to duk mutumin da ya kudirce wani abu na alkhairi a cikin zuciyarsa za ka ga cewa wannan yana bayyana a jikinsa kuma duk mutumin da ya kudirce wani abu na banza a cikin zuciyarsa za ka ga cewa ana gane wannan ta hanyar mu'amala mutum nawa ne zai zo ya nuna ma cewa yana kamnarka yana sonka amma kai ka san a cikin huskar shi baka ganin soyayyarka mutum nawa ne kullun za a ganin shi a tare da kai ana tunanin masoyinka ne alhali shi kuma makiyinka ne saboda abun da yake cikin zuciya wani bi inde ba na alkhairi bane Allah yana tunzura ka huskar ka ta bayyana wannan shi yasa ake so mutum ya kudirce alkhairi a cikin zuciyarsa al-Imam al-Ghazali a cikin littafin shi Ihya ulumuddin ya hakaito wata magana ta al-Hasan al-Basri yana cewa ma asarra ahadun sariratun illa azharahu Allahu ala safati wajhihi wa faltati lisani yake cewa mutum ba za ya kudirce wani abu a cikin zuciyar shi ba na alkhairi ko na sharri sai Allah ya bayyana wannan abun ko a huskar shi ko Allah ya bayyana wannan abun a maganar shi ta sifutar baki to shi yasa idan ka kudirce alkhairi za a ji alkhairi ne yake fitowa daga bakinka ko da sifutar baki ne ya kama ka idan kuma ba alkhairi bane ba to za a gane wannan ko a huskarka ko ta hanyar zancenka za a gane cewa wannan abun da yake nufi ba alkhairi bane a tattare da shi kuma babu abun da yake sa zukata su yi baki kirin kamar idan mutum yana boye wani abu na saban Allah a cikin zuciyarsa idan mutum yana da alaka mai kyau a cikin zuciyarsa za ka ga huskar shi tana annashuwa za ka ga cewa huskar shi tana da farin ciki huskar shi tana da annuri Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Ad-Da'u wad-Dawa yana cewa adh-dhunubu tadhlimu al-qalb yana cewa zinubi shi yake sa zuciya sai ta yi baki fa tadhlimu al-wajha yake cewa sai kaga zuciyar mutum sai kaga huskar mutum ta yi baki wato sawwiduhu sai kaga cewa huskar mutum ta canza daga yadda take saboda mutum bai kudirce abu mai kyau a cikin zuciyarsa ba Al-Imam Tabari a cikin littafin shi na tafsiri a ƙarƙashin wannan aya yana cewa inna lil hasanati nuran fil qalbi wa diya'an fil wajhi yake cewa duk lokacin da ka aikata wani aiki na alkhairi to wannan aikin na alkhairi shi za ya sa a cikin zuciyarka sai Allah ya sa haske idan kuma Allah ya sa haske a zuciyarka wannan hasken kuma shine za ya bayyana a cikin huskarka. Shi yasa ake so kowa a tsakanin shi da mutane, a tsakanin shi da Ubangijinsa ya kasance yana da zuciya daya, a tsakaninka da mutane ya kasance kana da zuciya daya. Wannan shine za ya sa zuciyarka ta yi haske, kuma shine za ya sa huskarka ta zanke haske, tana kalkali tana annashuwa, saboda babu alkhairi a cikin, saboda alkhairi ne a cikin wannan zuciyar taka. Allah madaukakin sarki yana cewa wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara, Allah ya ce wasu huskokin kuma a wannan rana akwai kura a kansu, tarhaquha qatara, Allah ya ce wulakanci ne ya lullube wannan zuciyar nasu, koko wulakanci za ya lullube su da kaskanci a gobe ranar tashin alkiyama. To kaga sai Allah ya kasama mutane guda biyu, wasu huskokin za su yi fari suna dariya suna masu farin ciki, wasu huskokin kuma za su yi tukun-tukun saboda wulakanci yana lullube da su. Wannan kuma yana nuna maka adalci na Allah madaukakin sarki, adalci ne na Ubangiji yasa aka kasa mutane guda biyu, aka sa wa'ansu wa'anda suka yi imani su za su more, wa'anda ba su yi imani ba kuma su ne ba za su ji daɗin abun ba. Allah madaukakin sarki yana cewa afanaj'alul muslimina kal mujrimina, Allah ya ce haka kawai sai a tashi ranar tashin alkiyama da masu imani da wa'anda ba su yi imani ba, sai mu game su waje guda, sai a kasance an musu hisabi guda. Allah ya ce sa'a ma yahkumuna, Allah ya ce wannan ai hukunci ne wanda ya munana. Idan dai kafiri yana tunana a gobe ranar tashin alkiyama za a haɗe shi da shi da wanda ya yi imani, Allah ya ce to wannan zalunci ne. Idan mutum yana tunanin za ya ƙare rayuwarsa akan bid'a kuma yana tunanin a bashi lada, Allah ya ce wannan zalunci ne mutum yake ƙirƙira ma kansa. Allah madaukakin sarki ba haka yake mulkinsa ba. Allah yana cewa hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan, Allah ya ce ai sakamakon kyautatawa shine kyautatawa, sakamakon kuma rashin kyautatawa shine sakamakon rashin kyautatawa kuma shine abinda mutum zai samu a gobe ranar tashin alkiyama. Ba kamar irin wannan rayuwar tamu ta duniya ba, wani yayi laifi dan kadan a kama shi a rihi saboda bai san kowa ba, wani kuma ya ci miliyoyin mutane ya ci miliyarorin mutane, amma a kofa gidan shi akwai mai gadi, kai ba kofa gidan shi ba ma kadai, kofa gidan matar shi ma, kofa gidan uwayen matar shi akwai motar soji ko akwai motar gendarme ana kula da lafiyarsu. To Allah madaukakin sarki ba haka yake ba, shi Allah ba azzalimin sarki ne ba. Idan mutum ya aikata aiki nagari to Allah madaukakin sarki za ya bashi wannan, idan kuma mutum ya aikata aiki wanda ba wannan ba kuma za ya ga abin da shi ne ya aikata a gobe ranar tashin alkiyama. Umar ibn Abdul Aziz yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi a cikin abinda al-Imam Adh-Dhahabi ya kawo a cikin littafin shi Siyaru A'lamin Nubala, yana cewa laysa al-ajabu mimman halaka, ba wai zaka zanki mamaki ba wane yayaye halaka. Abinda ake nufi a nan shine idan Allah ya bada labari a cikin Al-Qur'ani su wane sun halaka, ko kuwa an su mutane huskokin su za su yi baki, to abin tambayar ba shine ya aka yi suka halaka ba. Yake cewa innamal ajabu mimman naja kaifa naja, shine abin da kai za ka sa a gaba shine wanda ya tsira, sai ka danki tunanin menene yasa ya tsira. Allah ya bamu labarin cewa wasu huskoki za su yi fari, wasu za su yi baki. To kai abin da zai dame ka a nan ba waɗanda suka yi bakin ba, waɗanda suka yi hasken, menene suka yi? Allah madaukakin sarki yasa haske da annashuwa a cikin huskar su a gobe ranar tashin alkiyama. To kai sai ka kame wannan aikin, ka kankame masa ya zamanto shi ne wuridinka, saboda kana tunanin. Allah madaukakin sarki yasa huskarka ta yi hwari lokacin da za a tada mutane. Haka adalci na Ubangiji shi ne yake sa Allah ya kasa mutane, wanda ya aikin lada a bashi lada, wanda bai yi aiki na lada ba kuma a bashi abin da ya aikata. Ibnul Qayyim a Ibnu Taymiyyah a cikin littafinsa As-Siyasa Shar'iyya yana cewa al-adalu qiwamus samawati wal ard, yana cewa adalci shi ne abin da ya sa sama da ƙasa suka zamna har yanzu. Adalcin Ubangiji shi ne ya hana sama ta faɗo, adalci na Ubangiji shi ne ya hana ƙasa ta danki tsagewa, mutane suna faɗawa a ciki. Abin da yake nufi a ƙarƙashin wannan magana shi ne cewa zalunci duk inda ya kai to ba za ya kai ko ina ba, ko ya kai tsawon sama to to wata rana zaka ga cewa ya fado ko ya kai kwari da girma irin na ƙasa to zaka ga cewa wannan abun wata ran zai lalace saboda Allah madaukakin sarki ya gina duniya ne akan adalci kuma akan haka ne zai tashe ta kuma akan haka ne za a yi wa mutane sakamako da haka duk mutumin da ya bi wata hanya wanda ba ta adalci ba ko a duniya ko a lahira hanyar adalci a duniya shine baka cuci mutane ba hanyar adalci a lahira shine ka bauta ma ubangijin ka shi kadai to duk mutumin da ya hada wa'annan abubuwan guda biyu zai samu abunda zai girba a gobara na tashin alkiyama sai Allah ya ce ulaika humul kafaratul fajara Allah ya ce wa'annan wa'anda huskokinsu suka yi baki Allah ya ce humul kafaratul fajara su ne kafirai wa'anda suka kasance masu fajirci ne masu saba ma Allah madaukakin sarki ne ku kaga wannan ayar tana fassara mana maganar da muka ambata a baya abinda zaka zanki tambayar kanka ba wai wanda suka za a musu azaba miye suka yi ba a abinda zai dame ka shine wanda suka aikata alkhairi miye ne suka yi suka samu wannan kai ma sai ka samu ka dage kai irin wannan kaga da Allah ya bayyana mana cewa wasu huskokin za su yi baki sai Allah ya ce to kamar mun tambaye ubangiji menene yasa huska su ta yi baki sai Allah ya ce ulaika humul kafaratul fajara Allah ya ce wa'annan sune wa'anda suka yi fajirci suka banna a doran kasa suka saba ma ubangijin su Allah ya faɗi wannan ne saboda mu mu kiyaye kada mu shiga cikin wa'anda huskokin su za su yi baki a wannan rane shi yasa fajirci da ya zo a nan shi rashin jin daɗin fajirci ba wai ga mutumin da ya fajirci kadai zai takaita ba misali mutumin da yake banna to kada ya tunanin wai wannan bannan tasa shi kadai za ta shafa misali mutumin da zai hana zakka kada ya zaton wai hana zakka bala'in shi kadai zai shafa ka sa mutane cikin matsala mutumin da yake wata haraka wadda ta saban Allah ce kada ya tunanin wai wannan saban Allah shi kadai ne a ya tunzura mutane a cikin abun da yake hallaka ne shi yasa kaga addini a kullun yana tsawatawa akan banna shi yasa kaga addini kullun yana ma mutane hannunsu mai sanda akan saba ma Allah saboda a duk lokacin da mutane suke saba ma Allah to idan Allah ya tashi kama su ba su kadai za a kama ba tunda al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya alƙawarin ba zai hallaka wannan al'umman ba Allah yana cewa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce babu yadda zai Allah ya yi ma wannan al'umma azaba alhali akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki kuma babu yadda zai Allah ya yi ma wannan al'umma azaba alhali a cikin ta akwai masu sab akwai masu istighfari amma duk da haka kuma idan Allah ya tashi kama al'umma akwai abubuwa da dama da yake riƙewa wanda sai kowa ya shi babu dadi kowa ya shiga hali wanda yake babu mai kyau Ibn Asakir ya hakaito wata magana a cikin littafin shi Tarihu Dimashq ya hakaito wata magana ta Abu Amr ibn al-Ala yana daga cikin wasiya da yake yi ma wani mai mulki a lokacin yake ce mishi kun minal karimi ala hadarin in ahantahu yake cewa ka kasance akan taka tsantsan idan mutum yana da karamci kai kuma ka wulakanta sa haka yake cewa wa minal la'imi idza akramta haka yake cewa ka zamanto a cikin taka tsantsan mutumin da yake bai da karamci mutumin da yake shi idan an mishi baya godewa to shi ma idan kai mishi alkhairi zai iya amfani da wannan alkhairin domin ya cutar da kai yake cewa wa minal aqili idza ahrajtahu yake cewa kuma ka kiyaye mutumin da yake da hankali a duk lokacin da ka tunzura sa yace wa minal ahmaqi idza ma zahtahu yace ka ji tsoron wawan mutum a lokacin da kake yi masa wasa yace wa minal fajiri idza ashartahu yake cewa ka ji tsoron mutumin da yake fajiri ne mutumin da yake saba ma Allah lokacin da ka zamna da shi zaka samu kanka kai ma kana cikin irin wannan saban ba tare da ka ji cewa laihi ne ba a duk lokacin da kana ganin lahini ake aikatawa kai ma sai ka samu kanka wata ran kana dumu-dumu kana cikin wannan abin saboda fajirci wanda Allah madaukakin sarki ya ambata a ƙarshen wannan sura yana daga cikin abin da yake sa duk abin da yake akan doran ƙasa ya ji babu daɗi duk abin da yake a doran ƙasa ya ji tsanani halittun da suke cikin ruwa suna jin babu daɗi idan fajirci ya yi yawa akan doran ƙasa halittun da suke cikin ƙasa suna jin takura idan fajirci da saban Allah ya yawa a doran kasa. Haka mutanen da suke rayuwa a doran kasa suna jin babu dadi, suna jin kakanuka yi lokacin da saban Allah ya yawa a doran kasa. Allah madaukakin sarki a cikin suratul Rum, Allah yana cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah yana cewa banna ta abku a sararin kasa, haka banna ta abku abin da yake cikin ruwa ne. Allah ya ce ba dan komai ba saboda abin da mutane suka aikata. Allah ya ce liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, kuma ba komai yasa Allah yake yin haka ba saboda Allah ya dandana ma mutane iya aikin da suka aikata na fajirci na saba ma ubangijinsu. Haka idan Allah ya umarci yayin nufin ya halaka wata al'umma ko yasa aji babu dadi, sai ya sa manyan gari su lalace, sai ya sa manyan gari su kasance ba su hani akan saban Allah. Allah yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan, Allah ya ce idan muka so mu halaka wata alqarya amarna mutrafiha, Allah ya ce sai mu umarci manyan manyan gari fa fasaku fiha, sai su yi abinda suka ga dama, su kama su karya su yi abinda suka ga dama. Allah ya ce fa haqqa alaiha al'adab, Allah ya ce sai azaba ta lullube wannan al'ummai ba dan komai ba saboda fajirci da manyan manyan su suka aikata. Kuma ina aka ce fajirci, kada kai tunanin sai an bada dama a ce ayi kaza, ko sai an bada dama a shagiya, ko sai an bada dama a gina gidaje na alfasha da ko wani abun da ya kamata. A hatta zalunci da shugabanni za su yi yana daga cikin abun da yake sa Allah ya halaka al'umma. Hatta masu shari'a da za su zanki yin abun da suka ga dama, da masu shari'a ta galgajiya, da masu shari'a ta gwamnati, idan dai za su karye doka su yi abun da suka ga dama, wannan duka yana cikin abun da yake sa al'umma Allah ya sanya ta cikin matsatsi, yana daga cikin abun da yake sa al'umma su zanki shin babu dadi. Ita doka ko da ta bature ce, ina aka jingina ta aka ce wanda ya kaza a mai kaza, to wanda ya kaza nan a mushi kaza shine zaman lahiyar wannan al'umma. Shari'an ko da ba a yi ta Allah ba, idan dai ta baturan za a yi, to a yi ta yadda aka ashe ta, wanda ya saci kaza a mai kaza. Amma ba zai yiwu ba wani ya saci abin da hankali baya doka kuma a danki tsare sa, wani ya saci abin da bai taka karya ba a kai shi a ce an manta da shi, to wannan yana daga cikin fajirci wanda yake sa al'umma tana jin babu dadi a ƙarƙashin wannan. To menene za ya sa al'umma su samu sauki? Imani da kwatamtawa shine za ya sa kowa ya samu sauki. Kai ka kwatamta a hulɗarka ta rayuwa, ka kwatamta a gidanka, ka kwatamta a ma'aikatarka, ka kwatamta a kwanan gidanka, haka shi ma mai mulki ya kwatamta. To idan kowa ya kwatamta, sai Allah madaukakin sarki sai ya tausaya ma al'umma, saboda fajircin da ake ciki ba mai yawa bane. Allah yana cewa walau anna ahlal qura amanu, Allah yana cewa kaga mutanen alƙaryoyi, mutanen garuruwa da za su yi imani, Allah ya ce la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, Allah ya ce da mun bude musu kohohi na albarkatayya daga sama. Allah ya ce walakin kafaru, Allah ya ce sai dai ba haka bane, sun yi abin da suka ga dama. Fa akhadnahum bima kanu yaksibuna, Allah ya ce sai muka kama su da abun da suka kasance suna aikatawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha faɗa mana a cikin hadisai masu yawa, manzo Allah yana cewa mutane idan dai suka ga azzalimi kuma basu kama hannun wannan azzalimin ba, aw shaka Allahu an ya'ummuhum bi iqabin, yake cewa idan dai mutane suka ga masu laihi kuma ba a kame hannayen masu wannan laihin ba, to ya kusa cewa Allah ya kama kowa duka sai bala'in ya zo ya damaye a rasa yaya ne za a yi. Kaga wannan kuma idan ka kwatanta wa'annan ayoyin da muka karanta kamar halin mu ne na yanzu, Allah madaukakin sarki yake fassara mana, to babu abinda za ya sa kuma Allah madaukakin sarki ya tausaya mana irin kamantawa a cikin abinda yake shari'a ne, a cikin abinda yake mulki ne, a cikin abinda yake hulɗoɗinmu ne na rayuwa ta duniya. Ibnul Qayyim a cikin littafin shi Ad-Da'u wad-Dawa yana cewa al-fujuru yufsidu ad-dunya wad-din, yake cewa kaga da Allah yake cewa ulaika humul kafaratul fajar, yake cewa shi fajirci da banna yufsidu ad-dunya wad-din, yace shi yake bata addini kuma shi yake bata duniyan ma, sai ka shi duniyan babu dadi. Kaga yanzu an bata addini saboda mi saboda fajirci yayi yawa kowa yana so sai yayi fatawa irin tashi kowa yana so sai ya gayi ra'ayin shi kowa yana so sai ya ma abun addinin gidansu koko addinin shehin shi hidima to shi yasa sai kaga addinin ya lalace wa duniya haka ita ma duniya zaka ga cewa fajirci yana sa duniya ta lalace duk da muna da kananan shekaru amma idan ka koma shekara 50 baya zuwa shekara 30 zaka ga cewa waɗanda suka rayu wannan lokacin sun samu sauki saboda fajirci bai yi yawa a wannan lokacin ba kuma ba su da arziki irin yanda muke da amma dai sun yi rayuwa wadda take mai dan sauki ce amma mu kuma yanzu akwai arzikin akwai komi din amma zaka ga cewa rayuwa kuma kowa yana kuka da ita to ba komi yake kawo wannan ba sai fajirci ibn al-qayyim yake cewa wa yudhibul haya'a wal murua yake cewa haka fajirci yana tafiyar da kunya sai kaga cewa mutane suna abinda suka ga dama a titi a hanya babu abinda ya dame su saboda mi saboda fajircin ya sa ba su ganin darajar kowa za a yi tsaye da shi da yarinya ya yi abinda ya ga dama da ita akan titi ya kunna wiwun shi akan titi ya yi abinda ya ga dama saboda fajirci ya rahe masa idanu wal muru'a da kumya za ka ga cewa kumya ta yi karamci a cikinmu yanzu kuma ba komai yasa haka ba fajirci ne yaro za ya kalli tsoho ya ci mutuncinsa babu wani mai gani babu wani mai daga ma wani kafa a cikinmu mai kuɗi baya daga ma na ƙasa kafa mai mulki baya daga ma na ƙasa kafa haka babu wani mai tausaya ma junan ba mu tausaya ma junanmu kowa yana kokarin kanshi dai kanshi irin wannan shi yake sa abubuwa sai su dame a cikin al'umma ibn taymiya a cikin littafin shi majmu'ul fatawa yana cewa al ma'asi sababu kulli sharrin wa fasadin fil barri wal bahr yake cewa kaga fajirci da saba ma Allah shine abunda yake sa duk wata banna ta faru a doran kasa kuma shi yake sa duk wata banna ta zanki faruwa a cikin abunda yake ruwa ne koko a cikin halittun da Allah madaukakin sarki ya aje ko a cikin ruwa koko a cikin abunda yake na sararin kasa ne wannan kuma shine abunda suran ta rufe da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗanda huskokinsu za su yi fariƙal kamar yadda wannan surar ta rufe da shi abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh